Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin Alhamis 19 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanin labarai.
Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaki. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba, yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki 7 a jeri. Amurka ta sanya sabon takunkumi akan Iran, musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa.
To kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa wata 'yar shekaru 11 na buƙatar a maida wasu matasa 7 kurkuku inda suka yi wata 2. Ko me yasa?
Dukansu su 7 sun yi lalata da niyya.
Za kuma a ji hirar 'yar fafutuka Hajiya Aishatu Yusuf da ministar harkokin mata Madam Pauline Talen kan rigimar SARS da abubuwan da suka biyo baya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Alheri Grace Abdu na tafi da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Laraba, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa. Za a rantsar da Biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Yayin wata tattaunawa ta yanar gizo tare da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda ya yaba a matsayin gwaraza masu faɗa da cutar coronavirus, Biden ya ce, "Zan yi kurakurai, amma na yi muku alƙawarin zan amsa cewa na yi idan na yi, kuma zan amince laifina ne." Biden ya ce lokacin da ya hau kargan mulki zai buƙaci gwamnonin jihohi da su ba da umarnin yin tilas a saka takunkumin fuska da gwaji da bibiyar cutar da kuma bayar da tazara tsakanin mutane. Biden ya kuma ce yana da muhimmanci a nemi hanyar da za a mayar da yara makaranta saboda za su kasance a baya. An ɓata lokaci mai yawa ba a zuwa makaranta saboda annobar. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba, yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki 7 a jeri da sama da kashi 3 cikin 100. Ƙananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba, lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi 2 cikin 100. Har ila yau a ranar Laraba, ƙaramar hukumar Clark ta jihar Nevada, wadda ta haɗa da birnin Las Vegas, ta ƙaddamar da wata manhaja ta waya da ake kira Fix It, inda mazauna yankunan za su iya ba da rahoto game da batutuwa ciki har da saba wa dokar coronavirus. A ranar Talata, garin New Orleans ya sanar da cewa zai soke jerin gwanon bikin Mardi Gras a watan Fabrairu saboda cutar corona na ci gaba da ƙaruwa a yawancin Amurka. A ranar Laraba, Amurka ta sanya sabon takunkumi akan Iran, musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa. Baitul Malin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan kungiyar haɗin gwiwar tattalin arziki ta Vanyard Mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su. Vanyard Mustazafan wata kungiya ce da ake baiwa sadaka da aka ɗora wa alhakin ba da tallafi ga talakawa da waɗanda ake zalunta. Abinda take samu ana riƙe shi ne daga taimakawa mutanen Iran, kuma babban shugaban Iran Ali Khamenei yana amfani da taimakon wajen bunƙasa ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa da kuma musguna maƙiyan gwamnatinsa, a cewar Baitul Malin Amurka. Takunkumin ya shafi mutane 10 da rassa 50 na gidauniyar a ɓangarorin da suka haɗa da haƙar ma'adanai da harkokin kuɗaɗe, tare da riƙe kaddarorinsu da dama da kinan Amurka.
Kaɗan Sarfino zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Sokoton arewacin Najeriya, inda ake zargin cewa ana sako-sako da shari'ar wasu matasa bakwai da suka yi fadema wata 'yar shekaru 11 wadda ta gaya wa wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir cewa
dukansu bakwai sun yi lalata da niyya, samarin shiya sun kace, don haka ai manya sun yi. Tunda manya sun yi ba a yi musu komai ba, bari su ma su yi, don haka ba ni zuwa makaranta kuma ba ni hita ko ina, kullum a cikin gida nake.
Zuwaira Ahmad kenan, yarinya 'yar shekara 11 da ke zaune a unguwar Tudun Wada a Sokoto, wadda ake zargin mutane bakwai sun yi wa fyaɗe. Mahaifiyar yarinya Hajja Jamila ta ce sun kai ƙarar mutanen bakwai a ofishin 'yan sanda da ke daɗin kowa domin a bi musu haƙƙinsu.
Dukkan mutane bakwai ɗin nan babu wanda bai ce yayi ba, kowansu ya ce yayi abu da ita. Da aka tura mu court ɗin da aka tura mu ta ƙwannawa, sai ita matar sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci. Kin mata muka ta yi aka ce mu dawo April 9. Mun dawo April 9 aka sake komawa da su court. Aka sake mai da su freezing. Daga nan azumi na yi, kawai cikin azumi sai ga su one by one ɗinsu ana sako su. Ga su sun hito duka-duka kai su freezing ɗin da aka yi, busu ko 2 months busu yi ba.
Hajja Jamila ta ce ta nemi babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a da ya sa hannu ga wannan matsalar, kuma ya nuna mamaki akan bayar da mutanen beli, kuma ya ce mata za a yi wani abu.
Ata daga nan dai shiru gaskiya ba wani bayani, ban sake ji daga gare shi ba, kuma babu wani tura su kotun da aka sake yi. A nan cikin unguwa su suna muna barazanar cewa ai kes ya ƙare. Cikinsu akwai wanda ma dan rashin kunya bakin kofar gidanmu nan yake bi. Nan zai tsaya da mutane yana hira shi yana dariye shi irin gashi kawai sun wannan din banza kenan.
Na nemi jin tabakin kwamishinan shari'a na jihar Sokoto, amma tabakin mai taimaka masa ga ayyukan office wato PA ya ce ba zai samu gani na ba a wannan ranar, domin yana da ganawa da al'ummomi daban-daban. Na tuntubi wani lawyer mai taimakawa marasa ƙarfi da ke fuskantar shari'a, barista Masur Aliyu, ya ce ne so da yawa ake samun tsaiko ga irin waɗannan shari'u, domin 'yan sanda da ke gudanar da bincike ba su da ƙarfin shigar da ƙara irin waɗannan laifuka a manyan kotuna, su kuma ƙananan kotuna ba su da hurumin sauraren su.
Wa'annan abubuwan su ne ke ɗaukar lokaci, daga sai da 'yan sanda za su bincike su tura wa ma'aikatar shari'a fayil, su kuma ma'aikatar shari'a su duba fayil ɗin, su nazari su ga shin akwai laifin, lalle akwai shirin da ya kamata da za su iya tabbatar da cewa mutum ne an kai shi ƙara, babbar kotu za a iya tabbatar da laifin shi. Wannan abu daga 'yan sanda zuwa ma'aikatar shari'a shine sai ka ga an ɗauki shekara, to amma sai ka ga daga 'yan sandan zuwa ma'aikatar shari'a fayil ya daɗe. Yayi shekara, yanzu haka gidan yari kana aisa ma wanda shekara uku, file din shi na tsakanin ma'aikatar shari'a, office din 'yan sanda CID da ma'aikatar shari'a, a rasa ina yake, ko kuma an kai can kuma duk shi ne da problem, da matsalolin da ake fama da su.
Hajja Jamila ta ce duk da yake an kai yarinya asibiti lokacin da abin ya faru an yi bincike, kuma Allah ya sa an yi mata magani, amma dai tana neman ɗaukin gaggawa domin halin kocin da tace suna ciki da ita da 'yarta, domin tuni da mahaifin yarinyar ya rasu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhaji Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front, wani reshe kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar tare da gwamnatin kwankwariya ta Sudan, ya faɗa a wani taron manema labarai ranar Talata a Khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar Sudan, inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya. Idris ya ce shi da sauran shugabannin adawa sun koma Khartoum a wannan makon da zuciya ɗaya. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya hannu a birnin Juba na Sudan ta Kudu, dukkan ƙungiyoyin adawa yanzu suna cikin gwamnati duƙon ƙwarya, a cewar Idris. Jiya Laraba, ƙasar Habashi ta ce nan ba da jimawa ba za ta fatattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar Tigray a yankin arewacin ƙasar, yayin da ƙungiyar ta TPLF ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni biyu da ya barazana ƙara dagula lamura a ƙasar da ke kuryar Afirka. Babban hafsan soja Barnahu Jula ya ce sojojin Habasha sun nufi babban birnin Tigray na Mekele kuma suna yin nasara a dukkan bangarorin. Amma shugaban kabilar Tigray, Debretsion Gebremichael, ya ce dakarunsa suna matukar fatattaka sojojin da ke kawo musu hari daga dukkan bangarori, kuma sun maida Tigray ta zama wata mahallaka ga makiyansu. Yakin ya kashe ɗaruruwan mutane, tare da tilasta wasu ɗan gudun hijira 30,000 tserewa zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. Hakanan yana gwada iyawar Firaminista Abi Ahmed, shugaban Afirka mafi ƙarancin shekaru da ke da shekaru 44, don kiyaye haɗin kai tsakanin ƙabilun ƙasar. Daga ƙarshe, wani sojan Amurka na musamman ya amsa laifinsa a ranar Laraba kan tuhumar da ake masa na bayar da bayanan soja masu muhimmanci ga jami'in leƙen asirin Rasha. Peter Rafael Dubinsky Devin, mai shekaru 45, wanda aka kama a watan Agusta, ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi na isar da bayanan tsaro ga gwamnatin wata ƙasa. Za a yanke masa hukunci a watan Fabrairu, kuma yana fuskantar mafi girman hukunci na ɗaure rai da rai a gidan yari, a cewar ma'aikatar shari'a a cikin wata sanarwa.
Filo Hashim Gumel da ya karanto wani labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Kamar yadda aka sani dai, tun gabani da kuma bayan zanga-zangar NSAS ake ta cece kuce. Don haka abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin jagororin zanga-zanga ta farko, Hajiya Aisha Yusuf, da kuma ministar mata da walwalar jama'a Madam Pauline Talin. Da farko Alheri ta tambayi Hajiya Aisha dalilinta na wannan fafutukar, sai ta ce:
Dalilin da ya sa na shiga cikin wannan gwagwarmaya na NSAS akan kashe-kashen da ake wa mutanen sanda da ya kamata su yi tsaro rayukan mutane da kuma kayayyakin jama'a, sun zo su suke kakkashe mutane. Kuma lokacin da matasan nan suka fita na farko, da na fara fita muka je NSAS protest, muka je nan headquarter ɗin sanda, maka kai kukanmu na cewa kamata SAS ɗin nan a tsaye da shi, tun daga ce kawai kashe mutane suke, banda ma kashe mutane suna kwakwacewa mutane kaya. Su 'yan SAS ɗin da aka sa su da ya kamata su ne ya kamata su yaƙi masu fashi da makami, sai ga su ne kansu ma suka zama 'yan fashin da makamin, kwace kuɗin hannun mutane har su sa mutane su yi transfer. Waɗanda ma suka yi transfer ɗin har zuwa suke suna nuna suna taya 'yan sanda ga fa mutanen ku abubuwan da suke yi, amma still 'yan sanda ba su yi komai a kai ba. Zanmu a nan Abuja muka fito ran 8 ga wata, sai a ran 9 ga watan Oktoba sai ga matasa Abuja su ma sun fito. Da suka fito kuwa shi ne fa 'yan sanda suka je suka yi musu harbin tear gas, barkonun tsohuwa yake ce mishi ne ko, suka jefa musu, suka harbe su, suka kokkore su. To sai kenan makanan haka ne, sai muka zo da ni da Dr. Obiezer Kwesili da Maureen Kabrick, muka je muka gaishe shugaban 'yan sanda, muka ce mishi ya akai za a yi hakan, tunda dai mu a dokar ƙasa ta yadda da mutane su fito su yi protest in su cikin lami lafiya, kuma 'yan sanda kuma ya kamata su kula da su. Da aka kama haka din ne, shi ne yaran matasan nan suka ce lallai su za su fito a ranar 10 kenan. Da suka fito sai ni ma na fito na zo da su, don a tabbatar da komai da lafiya, sai abin su lami lafiya su koma gida.
Ita ko ministar harkokin mata da walwalar jama'a Madam Pauline Talen ta ce da farko shugaba Muhammadu Buhari ya saurari masu zanga-zangar kuma ya amince da bukatarsu, sai kawai wasu masu wata bahaguwar manufa suka shigo cikin zanga-zangar suka canza mata alƙibla.
Wato da farko abin bakin ciki ne, a gare ni ne uwa da duk fatan Najeriya. Domin abin da ya faru da farko akan maganar NSAS protest, yaran da sun fito kuma kowa a Najeriya ya goyi bayan su, domin kowa da jidani abin da ya saka suke su sa. Dalilai biyar da suka fito da shi, suka sami gwamnan jihar Lagos ya zo da wannan demand na guda biyar ya ba shi gaban ƙasa. A nan take President Muhammadu Buhari ya yi na'am da shi, ya yi disbanding SARS, ya yi na'am da duk dalilai biyar da suka kawo. Muna fata cewa da yake president ya yi na'am da wannan, ya yi disbanding, sai abu ta canza kamani gaba ɗaya. Demands goma sun zo, demands goma sha kaza sun zo har 20 da wani abu, wasu dalilai daban kuma ba magana da SARS, wanda ya zama abin bakin ciki, abin kunya da wannan ya faru. Tashi hankali, ƴan iska suka shigo, suka kwaba abubuwa, wasu ne kuma ba a san dai inda suka fito ba, amma ainihin matasa na farko.
Yar fafutuka Hajiya Aisha Yusuf da ministar harkokin matan Najeriya Madam Pauline Talen a hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu kan rigimar NSAS. Za a ji ci gaban hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin Domin Iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali, wani lamari da ke faruwa ta fannoni daban-daban, wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace, babba ko yaro, da galibi yafi shafar mata da ƙananan yara. Wakilin Mabin nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci magidanta irin shi domin neman mafita. To yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar dan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umma Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Mahmud, gare ka.
Wannan goyo da ake yi na al'ada, binciken da kuke yi dakta,
na'am,
shine sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa fiscal assault,
wato
misali har a kai ga dambatawa ko amfani da wani makami,
ka san shi domestic violence din, shi ma nayi kokari na dan faffasa shi, ba ma iya physical bane. Akwai physical wanda yake ya shafi mari, duka, kutufu, murɗe hannu da sauransu. Akwai sexual violence wanda yake in matar ta ki yadda saboda kuma wani irin dalili ne, ko da bata da lafiya ko kuma kawai ya bata mata rai ne, ma ta ki bashi haɗin kai ya murɗe hannunta ya biya buƙatarsa ta ƙarfi. Akwai emotional violence wanda zai iya zuwa cikin mutane ta yi masa abu ya keta ta, ya gaggaya mata, ya ce mata jaka, shawawa, ka gane cikin mutane ba wai shi da ita ba. Haka zalika kuma akwai ma wanda yake sabo ne yanzu ya bujiro economic violence, na ya hana ta kudin cefa ne, ya hana ta kudin sabulu, ya hana ta kudin itace ko gawayi, yawwa, ya hana ta kudin karin kumallo, ko kuma koda tana sana'a ko aiki, ya janye ita dole tilasta yi nata, ya tursasa ta ta dole. To shi wannan violence din da kake magana, abin takeici kamar da barista take faɗa, gashi ana ta karatuttuka, yara guda 118 sun yi sauka a makarantar Islamiyya kaza, mutane guda 650 sun yi digiri, sun samu first class da second class, amma kuma gashi ni statistics din da nake da shi karuwa yake a 2011, kashi 21 ne a Najeriya. A nazarin da Clean Foundation suka yi, ni ma na yi aiki da Clean Foundation a 2013, kashi
ta alƙalaman me kenan,
violence, yawan
adadin
rikicin
da ake samu a gidaje,
duka da mari da ke ake ta da ake samu
tsakanin ma'aurata kuma duk suna nasaba da wani guda kashi
21 daga cikin al'umma sun ba da rahoto akan cewar wannan abin ya faru da su to kuma da aka je 2013 sai zama kashi 30 da aka je 2017 sai zama kashi 38 saboda haka tashi yake yana karuwa duk da yawan masu digiri da ake samu da yawan masu sauka alqur'ani da ake samu da yawan islamiyoyi da ake da su amma kuma wannan abin kara tashi yake
barsa wani rukuni na al'umma ma fa suna zargin ku da cewa kuna tinzira matan nan da su yi wani abin da bai dace ba wani lokaci duk da cewa akwai halitta amma yanzu ga kididdiga Dr. Hadi Musa ya gaya mana ga kuma kashe-kashen abin da ya kira violence wannan abin da ake na hana ta kuɗi ne waye ya kai a ce misali shikenan kuma ku a bangaren ku na lauyi ƴancin mata da kare su sai ku tunzura ta mai kon ku sasanta mu misali
to Muhammad kamar yanda gabatarwa ka faɗa kungiyar nan tamu dama muhimmin aikin ta shine kare haƙƙi na mata da ƙananan yara to kuma in aka ce an kara ana kokarin a kara haƙinka ba yana nufin a tunzura ka bane kuma gaskiya ina son masu sauraron mu su fahimci cewa mu ba mu taba tunzura mace ko mu zigata ta bijire ba amma abinda muke so mutane su kara fahimta a nitse mutun ya fahimta wai ita mace din wace ce ita kamar yanda kake halitta Allah ita ma haka take halitta Allah kamar yanda kake da zuciya haka take da zuciya kamar yanda kake da jini yake gudanawa haka kamar yanda kake da zafi haka take da zafi so ba za ka dauke ta ba sai dai a bisa dabi'a akwai wasu halaye da idan mace ta yi za su zama baki ne a gare ta saboda yanayin halittarta amma in banda haka za ka ga ko a halitta duk abin da namiji yake da shi majority mace tana da shi tana da kai guda daya ido biyu hanci daya inda Allah ya bambanta ka lilan ne ba su da yawa so ba abun mamaki bane idan aka samu mace ta bijire ko ta yi tutsu kamar yanda wani karin magana na Bahaushe yake cewa duka yau duka gobe shi yake sabakin ba auzani ta waye to da halitta Allah ba wai mace ba haka take idan yanzu ka biyo mutum da gudu zai dinga ja da baya idan ka kai shi bango iya karshe ya ga in ya ba yanda za a iya fasa bangon nan ya shiga to abu na farko da zai in ka kai bango zai retaliate wato zai mayar da martani to yayin da yake mayar da martanin nan Muhammad ga dakta na san zai kare ni duk sanda aka ce mutun yana mai da raddi ko yana mai da martani yakan rasa wasu abubuwa yakan rasa hankalinsa yakan rasa tunaninsa kuma yakan amfani da karfi fiye da kima wato excessive force saboda a lokacin defense yake nema kare kanshi kawai yake nema so kuma musamman duba da kaman yanda na faɗa cewa ita mace a halittarta kwayoyin halittar da Allah ya yi amfani da su wajen halittarta ba daidai suke ba so tana da wannan raunin na yanda in namiji ne aka kure shi a jikin bango watakila zai iya yin angaza ko ya tura mutum ya fadi ya fice ita mace ba mamaki abinda kwakwalwarta za ta kawo mata barin ciwo karfan da yake jikin nan in cakawa na da in tsiratar da kaina saboda yanayin halittarta to amma duka Muhammad wannan idan ka tattare su ka duba abinda nake cewa shine ita mace nan tana zama violent wato tana mai da martani ne idan abu yayi mata yawa za ka yadda da ni cewa da wahala ka ga mace ta cutar da mijinta ko ta cutar da ƴaƴanta sai dai fa idan abinda Bahaushe yake cewa abinda ya koro bera daga cikin rami ya fada wuta to ya fita zafi in dai har ka tabbata saboda yanayin halittarta da softness ɗinta wato laushin da Allah ya yi mata idan har ka ga ta sauka daga wannan abin to abin da ya sa ta tayi ya fi wannan abin da
to me yake sababa gashi yanzu malam ya bamu daktar ya bamu alƙalma suna ta karuwa a 'yan shekarun nan kuma ko da ba alƙalman nan ma na daktar yadda kafofin labarai suke bada rahotannin yadda ake samun turjiya da tarzoma a gidaje da ma yadda abin ya dau sabon salo na wannan cake-caken da ake yi da watakila malam alƙalmansa sun tabbatar da abu watakila abubuwan da mutane suke yi
wannan haka ne
wannan yana nufin cewa abin yi ne muku yawa ku da kuke kokarin wayar da mata
ai ka gane inda malam ya fada
cewa su daina amfani da wannan karfin
ai yanda malam ya fada Mahmud ya fada alƙalama ne amma bai yi fashi akan alƙalaman ba abinda mu a shari'ance statistics na shari'a suka nuna a kasan mu ta Najeriya wannan domestic violence maza sun fi yin shi amma ita mace saboda ba halittar ta bace ba yanayin halittar ta bane ta
amma idan kin manta akwai abin da suke cewa unreported cases
muna amma ai ka gane tunda muna magana da jama'a ne gaba daya zamu magana akan abin da yake na zahiri adadin cases din da aka yi reporting a Najeriya na wanda maza ko suka kashe matan su ko suka ji musu ciwo yafi yawa akan wanda mata suka yi to amma ita mace saboda ba al'adar ta bane a yanayin halitta take te kisan kai idan tai sai abin ya girmama mutane amma ba tare da shakka ba ina mai tabbatar maka da cewa alƙalaman da ake da su maza sun fi yin kashe matan su sun fi ji musu ciwo sun fi yin wasu abubuwa akan mata kuma wannan bazan karkare ba sai na dai tsaya akan batuna da kuma batun da dakta yayi na cewa duk abin da ya ja mana wannan rashin bin al'adam
yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa da Barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Jiya Laraba zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa. Za a rantsar da Biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki 7 a jeri da sama da kashi 3 cikin 100. Kananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi 2 cikin 100. A ranar Laraba, Amurka ta sanya sabon takunkumi akan Iran musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa. Baitulmalin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan kungiyar haɗin gwiwar tattalin arziki ta Vanyard Mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su. Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhaji Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front, wani reshe kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu akan yarjejeniyar tare da gwamnati riƙon ƙwarya ta Sudan, ya faɗa a wani taron manema labarai ranar Talata a Khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar Sudan inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya. Jiya Laraba, ƙasar Habashi ta ce nan ba da jimawa ba za ta fitattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar Tigray a yankin arewacin ƙasar, yayin da ƙungiyar ta TPLF ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni 2 da ya barazana ƙara dagula lamura a ƙasar da ke kuryar Afirka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Tubahiro Dodone da ya haɗa mana, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.